Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60, 25 da kuma 19. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya, fara'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka, a koda yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu, barkanku da dare da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hadiza Kyari, muka sake dawowa a shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa a Najeriya ana muhawara kan kaddamar da shirin gina jami'ar sufuri da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a mayafarsa ta daura. To yayin kuma da aka yi bikin ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don duba halin da nakasassu ke ciki a duniya, ko waɗanne irin ƙalubale makafi ke fuskanta a fannin neman ilimi?
Iliminmu yana fuskantar ƙalubale sosai. Al'amura ne wanda suka sa kayan aiki namu suna da tsada ƙwarai da gaske musamman mu marasa gani.
To yau kan wannan batu za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shin waɗannan matakai ya kamata a ɗauka domin ganin an inganta rayuwar nakasassu a ƙasashenmu? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555. Kada manta. San saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar. Sannan muna tafa da labaran wasanni, amma fa duka sai kun gama shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Bambance-bambance da ke tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Faransa Emmanuel Macron sun bayyana baro-baro yayin da shugabannin kungiyar tsaro ta NATO suka hallara a wani babban taro a birnin London. A cikin kusan mintuna 40 da suka yi da manema labari, shugabannin biyu sun nuna sabanin ra'ayi kan batutuwa da dama da suka hada da batun raba nawaya a kungiyar NATO da batun ta'addanci da mamaye arewacin Syria da kasar Turkiya ta yi da kuma janyewar da Amurka ta yi daga rijejeniyar makamai da ta cimma da Rasha. Shugabannin biyu sun gana 'yan sa'o'i bayan da Trump ya soki Macron saboda kalamansa na baya-bayan nan, inda ya bayyana kungiyar tsaro ta NATO da cewa tana fama da abin da ya kira mutuwar kwakwalwa saboda dusasshiyar jagoranci daga Amurka. Trump ya kira wannan furucin mummunan kalami. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya rattaba hannu kan wani kudirin doka na gyara wata doka ta yanzu wanda ke ɗauka wasu kafafen yaɗa labarai a matsayin 'yan koren ƙasashen waje da masu suka saka ce ana amfani da ita ne wajen murƙushe duk wata adawa da takaita labarai da kuma daƙile musayar ra'ayi. Sabon dokar da ta baiwa hukuma ikon sanya wa manema labarai da ke aiki ga kungiyoyi da aka ayyana a matsayin 'yan koren ƙasashen waje a matsayin wakilan ƙasashen wajen su kansu. Za a amfani da wannan lakabin ga duk wanda ya ba da haɗin kai da kafofin yaɗa labarai na ƙasashen waje, kuma su suke samun tallafin kuɗi ko wasu tallafi na kaya daga gare su. To labaran duniya ne zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ana kyautata zaton kwamitin majalisar wakilan Amurka kan bayanan sirri yau dinnan Talata zai gabatar ma jama'a sakamakon bincikensa da kuma matakan da ya bayar da shawar da ya dauka a binciken yiwuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump. Shugaban kwamitin Adam Schiff ya faɗa wa kafar labarai ta MSNBC a daren jiya Litinin cewa kwamitin na kan kammala rahoton. Ya kuma ce kwamitin zai kada kuri'a da daren yau Talata kan batun mika rahoton a hukumance ga kwamitin shari'a, wanda mambobinsa za su yanke shawara kan ko za su rubuta takardar buƙatar tsige shugaba Trump ko ko a'a. Kwamitin shari'ar na shirin fara nasa zaman sauraron ba'asin ranar Laraba, kuma za su yi hakan ne ba tare da lauyan Trump yana wurin ba. Shugaban ya ce ba zai tura wakilai ba saboda gaba ɗaya ruɗani ne. To daga ƙarshe yau Talata, Koriya ta Arewa ta yi wani sabon gargaɗi cewa wa'adin ƙarshen shekara da ta ba Amurka na yin tayin sasantawa a tattaunawar nukiliya na gabatowa. A wata sanarwa da kafar yaɗa labaran gwamnatin ƙasa ta yaɗa, mataimakin ministan harkokin waje na Koriya ta Arewa wanda ke kula da harkokin Amurka, Ri Tae-song, ya ce ya rage wa Amurka kowace irin kyautar kismeti za ta samu. ya yi kuma soki ya soki yunkurin Amurka na cigabawa da tattaunawa da Koriya ta Arewa. Yana mai cewa irin wannan tattaunawar ragon azincewa ne kawai don cimma burin siyasa. Tattaunawar dai ta cije tun watan Fabrairu, inda Koriya ta Arewa take neman a dage mata takunkumi kafin ta sallamar da duk wata mallakarta ta makaman nukiliya, abinda Amurka take amincewa da shi har zuwa yanzu.
Hadiza Kyari kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a Najeriya, bikin dasa harsashin ginin jami'ar sufuri ta Najeriya da shugaba Muhammadu Buhari ya yi a mahaifarsa ta Daura da ke jihar Katsina ya haifar da kace na ci a tsakanin jama'ar kasar, inda yayin da wasu ke yabawa da shirin gina jami'ar a yankin, wasu kuwa gani suke akwai sake al'amarin, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Umar Faruk Musa ya koma daga Abuja.
Ambassador Adamu Daura na ɗaya da cikin al'ummar Daura da suka yaba akan wannan mataki da gwamnatin Muhammadu Buhari ta ɗauka a yin waɗannan muhimman ayyuka a garin Daura, inda yake cewa:
To, kamar batun ita university jiya, shi minista na sufuri ya yi bayani, ya ce wannan wani abu ne wanda shi ya yi wannan tunanin a kan kansa, ba wani ya sa shi ba, ba kuma don a bashi wani abu. In ma mutane suna ganin fadanci ne, to ya yi fadanci. In haka ake fadanci, jito ai fadanci abu ne mai kyau. Saboda haka makaranta, kamar yadda ka sani, ba ta mutanen Daura ba ce kawai, makarantar nan ta kowa ce, ta mutanen Najeriya ce, kuma Daura na a cikin Najeriya take.
Ai, waɗansu shugabanni da aka yi a baya Najeriya, kamar da suka ce ba su yadda aka kai musu irin waɗannan abubuwa a garinsu ba, san da suna mulkin ƙasa, ba gani akwai hujja a yi ƙorafi cewa an nuna son kai?
To, babu shakka, shi yanzu ni a yadda na ɗauki don kai jami'an tsaro, ba ni gani wani abu ne na ci gaba, wani abu ne da ya zama na dole domin zaman lafiya, domin yadda ƙasar nan take yanzu. Idan ka duba kuma Dauran nan tsakaninta da Boda bai wuce kilomita 15 ba ta Najeriya. Kuma idan ka ɗauka daga Daura, idan ka yi yamma, ba za ka samu barikin soja ba ko guda ɗaya, sai ka yi aƙalla kilomita 100 kusa da Jibiya. Idan ka yi gabas kuwa, kila sai ma ka shiga Yobe State, sannan za ka samu barikin soja. Waɗanda suke bebeyen al'amura kamar kai, idan sun tuna kamar shekara 6 da ta wuce, akwai lokacin da ba mu tabbatar ba ko barayi ne ko su wane ne suka je suka yi raidin bankuna a Daura tun ƙarfe 10 na dare, suke harba-harba suna jefa bama-bamai a bankuna har ƙarfe 3 na asuba. Babu abin da wani ya iya yi a Daura, kowa ya san an yi haka, suka fasa kan bankin da ke Daura suka kwashe kuɗi. To, da akwai soji, kaga wannan abubuwan da soja kusa, da ba za a yi wannan ba.
Ambassador Adamu Daura kenan a tattaunawa da nayi da shi dangane da waɗannan ayyuka da za a yi a garin Daura. Amma Ibrahim Modibo, wani mai sharhi kan al'amura a Najeriya kuma mai goyon bayan shugaba Muhammadu Buhari, yana da ra'ayin da ya bambanta da wannan, inda yake cewa:
A ganina, a lokacin da aka ce an za a sa wannan makarantar na zirga-zirga ko kuma zingiri a Daura, ina ban ga laifi sosai ba, don ganin cewa Daura ma Najeriya yake. To, amma mutane sun fara kalubalantar yadda sojin sojoji na jirgin na sama kuma askarawa na ƙasa suka je suka yi asibiti da kuma barke sojoji na dindindin a wannan Daura duka. So, mutane suna gina ka cewa duk wanda ke neman yabo ko kuma ke neman suna a wajen shugaban ƙasa sai ya kai irin waɗannan abubuwa a garin Daura. To, a ganina wannan bai dace ba gaskiya. In ka duba, wata wata muka masu sawa da Bello a lokacin da suke mulki, suka zo shi ya zo ya yi university a Zaria, bai kai shi kwata ba. Haka ne kuma Dr. Nnamdi Azikiwe, shi ma da ya zo ya yi university ya kai shi a Yasuka, bai je Odisha ba. Kazalika, Chief Obasanjo Awolowo a lokacin ya kai university ile ita bai je Ikede ba. To, idan ka duba wannan abubuwan duka, za ka ga nuna shugabanci ne na gari da sauran su, wanda a lokacin mutane suna ganin cewa ko ina aka yi wurare da ya dace ya fi. To, amma yanzu duk wanda yake neman suna sai dai ya kai Abu Daura da sauransu. To, mutane suna kalubalantar wannan abu kuma ya fara ba wai daga wurin wannan shugaban ƙasa shi kaɗai ba, ya fara daga wurin tun lokacin zamanin Abdulsalam Abubakar ya kai Neko headquarters da ke Jimina, da kuma Goodluck Jonathan, in ka duba shi ma ya zo ya kai university a Otoke a garinsu a bayansa.
Ibrahim Modibo kenan, mai shirikan al'amura a Najeriya, a tattaunawa da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
Najeriya ƙasa ne ya uwa ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa ɗaya. Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya.
a gaida Umar Faruk Musa. To inda a yau aka yi bikin ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don duba halin da nakasassu ke ciki a duniya. Wakilin Manasu Adam Yelikaya ya zanta da shugaban kungiyar kyautata jin daɗin makafi ta jihar Katsina Malam Lawal Mashi, inda ya tambaye shi ko waɗanne irin ƙalubale makafi ke fuskanta a fannin neman ilimi.
Iliminmu yana fuskantar ƙalubale sosai. Al'amura ne wanda suka sa kayan aiki namu suna da tsada ƙwarai da gaske musamman mu marasa gani. A duk lokacin da mara gani ke makaranta, in malami ya ce ga handout sai ka samu wani wanda za ku ji da shi ya karanta ma ɗaya bayan ɗaya ka kai kuma ka kwafa ɗin rubutun da ke cima rubutun braille. Sauran ɗalibai abokanka ayyuka ya yi masu yawa, to dole sai ka samu wani kayan da shi domin zanna ya karanta maka wannan.
Wato ma'ana kamar aiki biyu kuke yi kenan, ko kuma dole sai wani ya taimaka wa makaho kafin ya iya yin karatu?
Ƙwarai da gaske, ai baya ma wuce biyu wannan. Bayan wannan shi kanshi abin da za ka yi amfani da shi kai karatu kai. Rubutun ma abu ne mai tsada, wanda abubuwan kala biyu ne, akwai mai tsada akwai mutum mai saukin aikin. Mai tsada abu ne wanda sai gwamnati ko mai hannu da shuni ya taimaka wa mutum.
Me sunan abubuwan da kuke amfani da su na yin wannan rubutun ne?
Akwai abin da muke cewa packing braille, sannan kuma akwai abin da ake cewa braille embosser, wanda shi kuma wani abu ne wanda ake tanar da shi a aji kamar makaranta ta tanaje shi domin in an ba da handout mutum ya je ya kai a mai printing ya hidura a karanta, wanda ba mu da shi gaskiya. Abu ne mai tsada, gwamnati kaɗai ke iya sayan
shi. Shugaban haɗaɗɗiyar kungiyar makafi ta Najeriya a yanzu haka malami ne a jami'ar Gombe. Ya nuna kaga makafi suna samun yin karatu kenan, wataƙila sai dai waɗanda suke marasa ƙarfi a cikinsu.
Ba ma shi kaɗai ba, akwai su da yawa wanda suke malamai, kuma in ka bincika su ma yadda suka samu tallafi daga gwamnati ko al'umma masu sanu da shuni suka yi karatun. To mu da ba mu da wannan ƙarfin, ma'ana ba mu iya zuwa mu sai da wani abu. Kamar wanda bai gani ka je ka ce ya sai da gyaɗa ko ya sai da wani abu cikin al'umma kana samun kuɗi yanzu, bai yiwuwa. Dole sai tallafin nan, gaskiya magana, indai ana son yin karatu. In ko ba tallafin nan, wallahi ko mutum ya fara karatun zai mashi.
Yanzu Lawal Mashi a ina kake karatu ko me kake karantawa?
Jami'ar Umaru Musa Yar Adua, ina karanta House Education. Akwai wanda ya fara karatun ma ya bari saboda bai iyawa. Akwai wanda a halin yanzu fa wanda ne mulki saura ka dan ya rasa dama ta dalilin ya kasa register, sai da aka yan uwa mai taro mai PV aka hada aka samu aka yi registration. Dragar irin wannan in ka ba ka wani misali suna da dama, dole sai kuma ka ba tallafin karatu na musamman.
Malam Lawal Mashi na kungiyar makafi ta jihar Katsina kenan. Daga kan wannan batu mu za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shin waɗannan matakai ya kamata kuke ganin a ɗauka domin ganin an inganta rayuwar nakasassu a ƙasashenmu? Mu shakata da wannan waƙa kafin mu buɗe layukanmu.
Yeah.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655. To, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kiranmu na farko ya fito ne daga jihar Bauchi. Wane ne a kan layi?
Sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki karamar hukumar Ganjuwa a jihar Bauchi.
To, muna jin ka Malam Ayuba.
To, lallai tuna kasassu yana da kyau a taimaka musu a kowane fanni, kama daga karatunsu da kuma lafiyansu da abin da za su ci. Idan gwamnati ta taimaka musu da kuma ɗaiɗaikun masu kuɗi, to lallai wannan an taimake su kuma an mutunta su. Na gode mai magana Ayuba Garba Imam, kafin madaki a jihar Bauchi.
To, muna godiya Malam Ayuba. Bari mu leƙa a jihar Niger. Wane ne akan layi?
Ibrahim yawancin hula a garin mai gobe a Kimba.
To, muna jin ka Malam Ibrahim.
To, lalle ra'ayina ga dai daga ainihin wanda ya gama magana na yanzu.
Na'am.
Domin saboda ainihin haƙƙi ne wanda ya rataya a ainihin gwamnati da kuma ainihin masu shuni wanda yake ba ma'aikatan gwamnati ba. Amma na farko ya kamata a ce gwamnati ita rika taimaka ma ainihin wa'annan kasassun, su kuma masu hali wa'anda Allah hore ma dukiya ya kasance suna taimaka musu. Domin saboda wani za a gan shi a alkahiri, amma darajar da Allah ya mai, to ta fi kai da kake ganin kanka da lafiya. To, kuma ya kamata a ce ana tallafa musu baki ɗaya gwargwadon abin da ya sawwaka.
To, madalla Malam Ibrahim mai wankin hula, muna godiya. Bari mu leƙa jihar Kaduna. Wane ne kan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Amin. Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Malam Mahmud Lalo, barka da yammaci. Sunana Alhaji Musa Garu.
Barka da dare Alhaji Musa.
To, alhamdulillah, ka gane mu matsalar da ke fuskanta mu kamar mu yanzu a nan Najeriya. Yanzu aka ga irin mai kasassu haka suna yin irin walda, suna yin irin abubuwan da ya kamata kafinta da sauransu. Za ka ga mutane ba sa ba su ƙwarin gwiwa, wanda yake yanzu misali akwai wanda ni na sani mun yi fira da shi a wani gidan rediyo da muke dan aiki da su, wanda yake da yawa za ka ga mutum an yi fira da shi, mutane sun tabbatar da cewa ga sana'ar da yake yana yin kofofi. Amma za ka ga mutane ba sa ba su gudunmawa. Da haka mu dai kiran da muke, ya kamata idan waɗannan mutane suna irin ayyuka wanda ya kamata, to ya kamata a riƙa ci ana ɗan sayan kayayyakin su, ana suna ɗan jin daɗi domin ana ba su ƙwarin gwiwa. Amma in dai suka ga ana kyararsu, ana ƙinsu, ana abin da sauransu, to gaskiya akwai matsala. Kuma daga ƙarshe suna kira gwamnatocinmu, ya kamata a ce suna ware wani gurare wanda za a tallafa musu wajen ƴaƴan karatunsu da su kansu suka koyan ayyuka. A ce ne muku fata alkhairi. Alhaji Musa Garu, a tashi lafiya.
To, muna godiya Alhaji Musa. Muna dai jihar ta Kaduna har yanzu. Wane ne a kan layi? Amma layinka kana kusa da rediyo ko talabijin. Wa alaikum salam, kana kusa da rediyo ko talabijin, ba ma jin abin da kake faɗa na Kaduna.
Mamun Lalo, barka da lasariya.
Yawwa, barka da dare Malam Murtala. Kana kusa da rediyo ne?
Na tashi gure don tuntuni ma.
Ai, har yanzu ina jin wannan kutsen da ke shigowa shirin.
To, barin kashin sake ni ba.
Da Allah ka sake kira, kai hakuri. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Har yanzu muna da wani kira daga jihar ta Kaduna. Dai, wani ne kan layi?
To, Mamun Lalo, da yake ka san wurin da yawa, dai Murtala ne ya ƙara dawowa.
To, muna jin ka Malam Murtala.
To, sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Gasa a Kano, tarayyar Najeriya.
To, madalla, muna jin ka.
To, gaskiya a ƙasa irin tamu ta Najeriya, kusan mu ce gaskiya daga hukumomi masu ƙasa da mu al'umma, gaskiya ba ma ɗaukan, akwai ƙarancin ɗaukan waɗannan mutane masu buƙata ta musamman da daraja. Kuma dukkan mu ba mun fi ƙarfi ba ne, mu ma Allah jarabce mu. Ko ma ai Hausawa suna cewa mutum ba ya mutu ba gama masa halitta ba. Mutane ne wanda ya kamata ko a hanya mutum ke tafiya, sai ga in hanya ya haɗa ka da wani mai ɗan larura, ya kana kakkauce mai a yayin da yana neman buƙatar taimako, ka ɗan taimaka masa. A mota za ka tsare mai tsallaka hanya, za ka ɗan kama mai ne tsallaka ta, in makawo ne ɗan kama mai ɗan kauce ta, duk zai muna gudunsu. To, Allah ya sa dai mu dawo hankulan mutum, kuma ba mu ci Allah ya jarabce mu ba. kuma da abubuwan hannayen mu dinga taimaka musu su koyi sana'a da ilimi da sauransu suna da amfani sai al'umma da fatan za ku tashi lafiya.
To muna godiya a Murtala daga jihar Kaduna. Lambar da za a kira ita ce 202-205-5555. Kada a manta sai an saka alamar ƙari a farko sai a jero lambar. Yau muna magana ne kan batun yadda za a inganta rayuwar wato nakasassu, yayin da aka yi bikin ranar da aka ware musu domin a duba irin halin da suke ciki. Da fatan za ku ci gaba da kiran wayar tamu. Mun samu kira daga jihar Kaduna. Wani ne a kan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Muna magana da Nasiru Muhammad Rikotu Reri a Zurich State.
To muna jin kamalan Nasiru.
Wato tsakani da Allah nakasassu suna buƙatar taimako, kuma daga gare mu ne mu mutane wanda yake mu ba nakasassu ba. Kaga ya dace a ce mutane na ta ta taimaka musu, kaga za su ci gaba da yadda za su yi yada su da kokarin irin yadda ya kamata. Duk magana da zan yi babu abin da zai lade, ina kira gwamnati da mutane a fakkuransu a ci gaba da basu abin da ya kamata wanda zai sa kuma su ɗauki kansu da kansu. Da ke yana muku fata alheri a nan shi lahiya na su mamman kotu ya zo ke mai
sai. Madalla mun gode Nasiru jihar Kebbi da wannan gudunmawa da ka bayar. Lambar da za a kira ita ce 202-205-5555, amma sai an sa alamar ƙari a farko wato plus sai a jero lambar. Mun samu kira daga jihar Ondo. Wane ne a kan layi?
Assalamu alaikum. Mahmud Lalo, kuna magana da Muhammadu Ikira Alhaji Wada, jihar Ondo.
Wa alaikum salam.
Sagon Iliya mai Goriya.
To muna jin ka Malam Muhammadu.
To mu dai gaskiyar lamari nan na kasassu nan kudu gaskiya sun fi fawa akan arewa.
Me yasa ka faɗa ka?
Za ka ga ana na kasashe ya samu business yana yi ba a kyamata su ko da kankane, amma mu arewacin mu sun ban da bara ba abin da ake.
Kamar ta fannin ilimin su fa ya kake ganin ake
ya bambanta? Kana ji na?
Ina jin ka.
Hello?
Ina jin ka Malam Muhammadu na jihar Ondo. Muna jin ka. Muna jin ka. Na kaman layin da wanda ya katse. Bari mu je Bauchi. Wane ne kan layi?
Suna na Shajari, Sarmar Kome Bauchi, jama'a na lokal zaman Dogon Jeji.
Yawo, to muna jin ka Shagari.
To Mamu Lalo ne, ita wannan rayuwa ta mu ne sai dai addu'a.
Haka.
Kuma mu ma kanmu ba na kasassun mu ma muna abin tallafi ne.
A gurguje Malam Shagari, kana da daƙiƙoƙi kaman 20 haka. Muna jin ka.
Kana jin ko? Ina jin yawa. To muna so dai gaba ɗaya ƙasa dai mu fuskanci ne muhimmancin tallafi a gun kowane irin rayuwa.
To da fatan Malam Shagarin na jihar Bauchi zai mana afuwa sai gobe ya sake kira don Allah ya kama daga mana hannu. Muna godiya ƙwarai ga dukkanin waɗanda suka ba da gudunmawarsu. To yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a taƙaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da Lionel Messi ɗan ƙasar Argentina da ke ɗan shekaru 32 da haihuwa halin yanzu, wanda ya saka ci raga raso 46 a shekara 2019 a tsakanin club ɗinsa na FC Barcelona ta ƙasar Spain da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar sa cewa da Argentina, wanda kuma ya lashe matsayin ɗan wasa mafi guzari da bijimta shekara 2019 a wani ƙasaitaccen biki da aka yi a ranar jiya.
da gaban Van Dijk dan kasar Holland da ke buga club din FC Liverpool ta kasar Ingila. Sai na uku Cristiano Ronaldo dan kasar Portugal da ke bugawa Juventus da Turin ta kasar Italia. Sai Sadio Mane dan kasar Senegal da Mo Salah dan kasar Misra dukkan su biyu da ke bugawa club din Liverpool ta kasar Ingila. Lionel Messi ya lashe kambensa na shidda na zama dan wasa mafi bijimta da kwazo a shekara, inda ya baiwa Cristiano Ronaldo abokin jayarsa na kuddukud tazara ta Ballon d'Or daya. Sai a bangaren mata yar kasar Amurka Megan Rapinoe ta kasance yar wasa mafi kwazo a shekara ta 2019, inda ta lashe kofin duniya tare da kasar ta Amurka, kuma ta kasance daya daga cikin yan wasa guda biyu da suka fi saka ci kwallo a raga wannan gasar. Megan Rapinoe ta gaji Eda Berger yar kasar Girka dake buga club din Olympic Lyon ta kasar Faransa wajen samun tukuci na shekara na yar wasa mafi kwazo a kwallon kafa ta duniya. Sai Alisson Becker mai tsaron gida na kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ta kasar Ingila da lashe kofin zakarun Turai a shekarar da ta gabata da club din na Liverpool. Shi kuma ya samu tukucin mafi garkuwar mai tsaron gida na kwallon kafa na duniya a wannan shekara ta 2019. A nasa bangaren da Lirt dan kasar Holland dake bugawa club din Juventus da Turin na kasar Italia ya samu matsayin matashi mafi kwazo shekara ta 2019. Har yanzu dai muna a bangaren kwallon kafa, inda tsohon tauraron wasan kwallon kafa dan kasar Holland Marco van Basten sashen wasanni da ake yi a cikin wayoyi da jama'a ke amfani da su wajen buga waya na hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA da ake kira Electronic R ya soke sunansa da ma hotunansa da alamun mutum-mutuminsa a wannan wasar, bayan da ya yi waɗansu kalaman kyama ga Yahudawa a wata hira da aka yi da shi, inda yake yin wani barkwanci da wata kafar watsa labarai ta Fox Sports a ranar 26 ga watan November da ya gabata. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanne, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
To da haka ne kuma muka zo ga labarai a takaice.
Bambance-bambance da ke tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Faransa Emmanuel Macron sun bayyana baro-baro yayin da shugabannin kungiyar tsaro ta NATO suka hallara a wani babban taro a birnin London. A cikin kusan mintuna 40 da suka yi da manema labarai, shugabannin biyu sun nuna sabanin ra'ayi kan batutuwa da dama da suka hada da batun raba na waya a kungiyar NATO da batun ta'addanci da ma mai arewancin Syria da kasar Turkiya ta yi, da kuma janyewa da Amurka ta yi daga yarjejeniyar makamai da ta cimma da Russia. Shugaban kasar Russia Vladimir Putin ya rattaba hannu kan wani kudirin doka na gyara wata doka ta yanzu wanda ke daukar wasu kafafen yada labarai a matsayin yan koren kasashen waje, da masu suka suka ce ana amfani da ita ne wajen murkushe duk wata adawa da takaita labarai da kuma dakile musayar ra'ayi. Sabon dokar da ta baiwa hukuma ikon sanyawa manema labarai da ke aiki ga kungiyoyin da aka ayyana a matsayin yan koren kasashen waje a matsayin wakilin kasashen wajen su da kansu. Za a yi amfani da wannan lakabin ga duk wanda ya bada haɗin kai da kafofin yada labarai na kasashen waje, kuma za su sake samun tallafin kuɗi ko wasu tallafi na kaya daga gare su.
To masu sauraro, baki da abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe da Allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin, wato da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, karfe 5 kenan na safe agogon Ghana. Kada manta da lokacin da ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com, domin sake jin wannan shirin da ma waɗanda suka gabata, har da ma kallon labarai cikin hotuna da ma video. In zama da din ita Hadiza Kyari da ta taya ni gabatar da shirin, sai Julie Leathers Gershon da ta da shirin baki ɗayansa, da kuma injiniyan mu ne wato Justin Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka, abin nan Washington DC.